sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 19 ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan rikicin da ya barke tsakanin wasu ƴan kasuwar daidai da ke birnin Tarayya Abuja da matuƙa Abacha a Chaba a jiya Laraba. Shugabannin addini sun yi kira ga ƴan Najeriya da su guji tara tarzoma, su zauna lafiya da juna. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Jamhuriyar Niger ta bada sanarwar cimma daidaito da ƙasar Faransa domin biyan diyya ga iyalan mutanen da sojojin Faransa suka kashe a lokacin wata zanga-zanga a watan Nuwamban bara. Sai dai ƴan Niger na cewa bai kamata a ce wannan matakin ya maye gurbin shari'a ba.
Faransa tana cikin kasashe wanda suke hutawa su ce ai an yi kama karya guri kaza, an halbe mutane ba bisa gaskiya ba, kuma ita yaya za ta yi haka kuma a tsaya haka? Ya kamata sojojin nan na Faransa da suka yi harbi a hukunta su.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Shugaban Amurka Joe Biden na karɓan bakuncin shugaban ƙasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sweden Magdalena Andersson, inda za su tattauna a yau Alhamis a fadar White House game da buƙatar su ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO da goyon bayan Ukraine da kuma tsaron Turai. A ranar Laraba, Biden ya yaba da abin da ya kira muhimmiyar shawarar Sweden da Finland bayan da suka gabatar da takardar neman zama membobi a cikin ƙawayen sojan NATO a matsayin martani ga mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. A Jamhuriyar Niger, gwamnan jihar Maradi ya jagoranci wani biki na kaddamar da allurar rigakafin amai da gudawa wanda ke laƙuma rayukan jama'a da dama a nahiyar Afirka ciki har da Niger. Jihar Maradi dai na da tafkuna da gulbi waɗanda ake kyautata zaton amfani da ruwansu na taka rawa wajen yaduwar cutar da kwalara a duk shekara. Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Domin kauce wa ɓarkewar cutar kwalara da aka yi fama da ita a shekarar ta gabata a jihar Maradi, da sai sanadin mutuwar sama da mutane 30 bayan kamar mutane 200 ba wani abu. Mai girma gwamnan jihar Maradi Shaibu Abubakar ya jagoranci bikin fara ɗaukar rigakafin cutar ta amai da gudawa a gaban jama'a harabar ɗaya daga cikin asibitocin da mata suka fi yawan zuwa a jihar Maradi, wato likitar Anjumi. Da ya hau mambarin magana, gwamnan jihar Maradi ya yi kira da adadin hankalin al'umma da su karɓi wannan magani da kuma ƙudurin su na sharar gari a dukkan Lahadin ƙarshen wata.
To wannan vaccination da za a yi kuma zai yi mutane kira sabida su gane da rashin tsaftar ruwa iya kawo ga ciwo. Ilimin duniya ba da haka. To kun ga ruwan gana gulbi shi ne muke samun matsala da su, saboda suna samun dadda da gari mu ne ba daga wani abu ba. To ya kamata mutane su kiyaye, kuma wanda suna son ki an fita kare mutane, Allah shi kiyaye mu. Na kwatanta dole a da na ƙarshen wata mu hito mun duka ba sai wani ba, kowa sai tura ta aiki mu share, kowa share batun kofa ta aiki ba a share garin ka. A fara da gangota Lahadi ta ƙarshe kwashe to a shara.
Shi kuwa a naka ɓangare Muhammad na Ta'ala Danko Hairan shine shugaban hukumar tsafta da ke ƙarƙashin hukumar kiwon lafiya ta jihar Maradi. Ya yi gargaɗi ta da jan hankalin nuna hanyoyin da ya kamata a bi domin kaucewa wannan cuta ta amai da gudawa.
Suka kwalara yayin da ta yi annoba a cikin jihar musamman Fada Rumfa da Maradi, kira ga al'umma. Na farko dai ya kamata al'umma su kula da tsafta, tsaftace muhalli bayan gari a zanciya cikin Langa a bane bayan da ko ina ruwan kololo a bar zuwa duk inda aka dama a yi ba cikin rami, idan sun jika a kwasa a kyawun mota wadda take sha a cikin tijayi ta zo da inda a yi ta ce da wasu ganye ya kamata kayan a ci su a tsauce su da ruwa da sabulu ɗan kwakwaro ko a sa su a sa wasu orijabal a tsauce. Wanda ya riga kai za a bada mutane to ba da kansu tun daga mai shekara guda abin da ya sa mai shekara ɗari da wani abu ma ana ba shi a yato da wannan cutar ba ta bar kowa ba.
Da ke matsayin in ba ku ba gida sun karɓa wannan saƙo, inda tuni suka rinka tururuwar kai 'ya'yansu da kansu domin samun wannan rigakafi. din kafin a iske su a cikin gidajen nasu. Wai me za su ce game da haka?
Sunana Farida Yahuza, dangance da wannan magani da ake bada kowa ya halarta wanda Allah ba iko yana yi ta an ba na harko yanzu ma na biyu wanda ba shi su ma Allah ba su iko yin su dangayya amma mun gaskiya muna share gida muna share bakin kowa gida kuma kazamta gaskiya ba mu kazamta. Sunana Lala Khadija Habibu, gaskiya mun ji dadi sosai da sosai saboda kare lafiyar mu sai da yaran mu mun ji dadi kai muna godiya abinda zan yi kira ga ƴan uwan mu gaskiya kowa ya kula saboda lafiyar su da yaran su kowa ya hanzar to ya zo likita a ba su magani saboda raga kai ne lafiyar cikin mu ta yi komai yau duniya
masu iya magana da yake cewa lafiya ta amfani ne ita a shan rahoton kenan Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu bude taskar rahotannin mu. Shugabannin addinai a Najeriya na ci gaba da jan hankalin ƴan kasar da su guji tada tarzoma ko daukar doka a hannunsu su zauna lafiya da juna. Wannan na zuwa ne bayan rikicin da ya barke tsakanin ƴan kasuwar tumatir ta Daidai da ke babban birnin tarayya Abuja da matuka a Chaba a jiya Laraba. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Wannan lamari da ya auku ne bayan wani hatsari da ya kai ga faduwar wata mata a kabilar Ibo daga kan babur na Achaba har mota ta yi sanadiyar ajalinta. Sai lamarin ya juye hatsaniya tsakanin ƴan arewa da ƴan kabilar Ibo a kasuwar ƴan tumatir ta Daidai. Don jin ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin sai na zanta tare da Hassan Sardauna mazauni a birnin na Abuja.
Shi ma ai motan ta shafe shi dan da ya fadi ta shafe shi so a daleta dai shi kansa ya rusu. To amma asalin farko sai su suka yi fushi wanda suke ganin matan da aka dauko irin yar uwarsu ce ta yi zaman to rigima ne kamar na addini tunda su suka fara farma mutanen da suka zo su bada gudunmuwa na dauke wayannan mutanen akan titi
haka
tunda ai mota mutum tana reverse ne ba su sani ba kuma dole ne ya zaman to mutanen su daina zama alƙalan kansu masu daukan hukunci da hannayensu.
Tunda dai aka danganta rikicin da addini musamman bayan kashe wata daliba ta makarantar Shehu Shagari dake jihar Sokoto kan kalaman batanci da aka zarge ta da yi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yasa na tuntubi malamin addinin Islama Sheikh Imam Abdul Malik Yahaya kan fasarar da aka yi wa rikicin.
Idan abu ya faru abinda musulunci ta fi so a yi shi ne a yi bincike bayan an yi bincike sai a zartar da hukunci da ya kamata wanda hukuma take da alaki zartar da wannan hukunci. Almisali kamar abinda ya faru jiya a Abuja wanda har ya kai aka yi sai kawo da sauransu har a yi kone-kone wannan bai kamata ba kuma ya kamata musulmin mu su san cewa addininmu ya karantar da mu zaman lafiya tare da su wanda Allah ta'ala kaddara zaman mutane yanayinsu da yanayin tunaninsu ba daidai ba ne da mu amma mu muke kokari wajen gan cewa mun sayar da haƙƙin su kuma wannan addinin musulunci shi ya karantar da mu wannan. To don haka idan muka samu labari na jita-jitai mu yi kokari wajen gamsar da ita kafin mu yi awatar da wani abu a ciki.
Kazalika na ji ta bakin Reverend Simon Doli kan wannan batu.
Abubuwan da yake faruwa wannan lokaci ba mai kyau bane kamar abin da ya faru a Daidai jiya abinda bai taka kara ya tsare ba sai mutane su dauki abin su juye da shi magana addini wannan faɗa ne wai a tsari aka yi wata matan Anyamarawai shi ne mashin sun karo ne koya sai ta rasu yanzu wasu mutane Anyamarai kuma suka kama mutumin da duka suka kone mishi mashin sai abin da yake so ya juyo kamar maganar addini. To irin wannan abin ba mun mai hankali ba kasan nan yanzu nan ya zama abin tsoro duk abu karar kadan sai a juyo ya zama maganar addini ba da cikin ta ba musulmi da kristan an muna zama tare kuma muna zama lafiya especially a not duk ba inda zaka shiga ba za ka zama musulmi a kan kristan muna komai tare kuma kamar mu addinin kristan shi almasi ihu ya ce ko mutum ya maka me bai kamata a ce ka mishi ramako ba duk ramako Allah ke ramako mutum ba shi da karfi ya yi ramako da kanshi amma mutane yanzu sun manta ba su bin addini inda ya kamata abu karami sai mutum ya ce shi zai dauke mataki wanda bai kabece canta ba
wannan dai ba shine karan farko da ake danganta rikici da addini ko kabilanci ko siyasa ba sai dai hukumomi na ci gaba da jan hankali da a kiyaye musamman ma idan aka yi la'akari da babban zabe a Najeriya dake tafa shekarar 2023 Shamsiya Hamza Ibrahim muryan Amurka daga Abuja Najeriya
madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger gwamnatin kasar ta bada sanarwar cimma daidaito da kasar Faransa domin biyan diyya ga iyalan mutanen da suka halaka bayan da dakarun rundunar Barkan suka bude wuta akan masu zanga-zangar hana ayarin motocin sojan Faransa ratsawa garin Tera a ranar 27 ga watan Nuwamban bara akan hanyar su ta zuwa garin Gao na kasar Mali sai dai ɗan Niger na cewa biyan diyya ba zai maye gurbin shari'a ba don haka dole a dauki matakin hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa Sulaiman Muni Barma ya aika mana ƙarin bayani daga birnin Yamai
La'akari da yadda binciken da jami'an gendarmen Niger suka gudanar da wanda Faransa ta ce ta gudanar suka gaza gano zahirin abubuwan da suka wakana a yayin tarzomar da ta barke a garin Tera na jihar Tillaberi a ranar 27 ga watan Nuwamban 2021 ne yasa gwamnatocin kasashen biyu biyan diyya ga waɗanda abin ya rutsa da su kamar yadda aka bayyana a sanarwar da gwamnatin Niger ta fitar Malam Halidu Saidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida
kaddara sai ta zo kuma a matsayin mu na musulmi duka kowa ya yarda da kaddara in ya zamanto abu zai rutsa da kai kana wani wuri zaka tasowa ka zo dan ka gamu da wannan ajalin lalle da gwamnati na Niger da gwamnatin Faransa da kuma waɗanda abin ya shawa kuma waɗanda suka rasa mutanen su ciki ya zamanto aka samu sulhu rai in ya hidaya tana ba albiyan shi amma duk abin da za a yi a roƙi mutane su yi haƙuri kuma alhamdulillahi da magabata na can Tera na gargajiya da iyalan waɗannan mutanen da abin ya ratsa su da su iyalan waɗanda suka zama suka rigai mu da waɗanda suka ji ciwo duka an zamna an yi sulhu da su kuma sun amince da haka an biya diyya kuma su a huskansu waɗanda abin ya shafa da fadi wannan magana ta kare sun bar mu Allah komai
da ne dai jami'an fafutuka suka yi wa wannan batuta jigo a gamayyar kungiyoyin FSAN Abdul Alhashi Idi na cewa matsalar kisan matasan Tera magana ce da ta shafi tsaye da doka ba wai batun biyan kuɗi ba
Faransa tana cikin kasashe wanda suke hutawa su ce ai an yi kama kariya guri kaza an halbe mutane ba bisa gaskiya ba kuma ita yaya za ta yi haka kuma a tsaya a haka wannan an ba da diyya diyya ta iyalin wanda aka kashe da wanda aka yi to kasar Niger fa an yi bincike binciken ya san wanda suka yi halbi sojinan Faransa ne suka yi halbi ya kamata sojinan nan na Faransa da suka yi halbi a hukunta su
shi ma shugaban kungiyar Tunan Lafaji Michael Zodi na ganin rashin dacewar biyan diyya a maimakon mai da hankali wajen daukan matakan hukunta Faransa wanda suka yi wannan aika-aika saboda haka yace da sake
waɗannan kudaden nan ko sun karba su bai hana a ci gaba da bincike wanda suka aikata wannan abu a gurkan su ya kamata kotu ya bincika insha Allah mu ba mu sa bisa wannan sai mun ci gurmu
a ranar 27 ga watan Nuwamban da ya gabata ne matasa suka datse mashigar garin Tera a wani lokacin da ayarin motocin sojan Barkan ke shirin ratsa garin akan hanyar su ta zuwa garin Gao lamarin da ya sa Faransawan bude wuta akan waɗannan mutane inda atake uku daga cikin su suka rasu yayin da mutum 17 suka ji rauni 10 daga cikin su cikin mawuyacin hali abin da ya sa hukumomin kasashen biyu kaddamar da bincike wanda kuma daga bisani aka ce ba su ba da damar gano gaskiyar lamari ba mafari kenan gwamnatocin kasashen biyu suka cimma daidaito da shugabannin al'ummar Tera akan maganar biyan diyya ga iyalan waɗanda abin ya rutsa da su kodayake ba a bayyana adadin kuɗaɗen da aka biya ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sulaiman Muni Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC to yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman
Da zarar damana ta fado burin manoma shine su shiga daji su fara sassabe da gyaran gona don yin shuka da fatar samun yabanya mai albarka Najeriya dake da kimanin adadin al'umma fiye da miliyan 200 alƙaluma na nuni da cewa kashi 70 na al'ummar ƙasar na dogaro ne da albarkatun noma musamman mazauna karkara Tun fiye da shekaru 10 da kasar ta samu kanta a yanayi na rashin tsaro, harkokin noma suka fara yin likimo, lamarin da ya janyo karanci da tsadar abinci. Shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya Faruk Rabi Umudi yace rashin zaman lafiya a jihohin da ke noma cimaka da sauran albarkatun noma ya janyo babban komo baya ga harkokin noma a kasar.
Dauke daucin jama'a da ake da kuma tashi hankali wanda za zuwa tashi magari gaba daya, a manoma waɗansu da yawan su sun rasa gonakinsu, waɗanda ma suka yi noman zan iya faɗa miki cewar akwai inda kafin ma ka je kai girbi sai kunje an haɗu an biya wani haraji ko wani mai za a iya cewa sannan ma za su bari a yi girbin, wani wurin kuma duk sun kokone wa mutane ma abin da suka noma ɗin sai ya zo a kwashe a kone sauran. Waje da yawa yanzu haka kalli kamar Ja da Zamfara, Katsina da waɗansu ɓangare a Sokoto da Kebbi da Niger, duka noman nan ya gagara. Don a Katsina za ka samu cewa a iya yawan lokal gamin ɗansu bai fi lokal gamin shi da ne ake da iya kwanciyar hankalin da za a iya yin ma noman nan ba. To mutane manoma da yawa gaskiya ba su ma samu matsuguni ba, ba su samu ma inda za su koma ba, ba su ma san abin da za su yi ba. Kano ne kaɗai za ka samu da Jigawa inda ake da ɗan kwanciyar hankalin da ake ma iya zuwa gonakin.
Yanzu kun iya kiyasta wato irin asaran da ku manoma kuka yi?
Wallahi yanzu dai muna bin alƙaliman don ku a taron da muka yi na manoma na ƙasa a ranar Alhamis da ta gabata, wannan shine abin da muka tura duka shugabanni na jihohi na manoma da kuma na local government wato kananan hukumomi cewar su je su zo mana da iya adadi na asarar da aka yi a kananan hukumominsu har da mazaku, sannan kuma su turo mana da har mutanen da aka rasa da waɗanda aka jikkata. Duk za su zo mana da alƙaliman su, kuma ina ganin nan da sati biyu za mu fara fitar da irin waɗannan alƙaliman, kuma za mu iya bayani ma akan kowace jiha ko kuma kowace loka karamar hukuma da mazaɓa ga mutanen da aka rasa, ga abin da aka rasa, da mu tura gwamnati mu ga da kuma hukumomi a duniya ma mu ga menene za a iya yi kuma menene mafita. Amma dai ba karamar asara ba ce aka yi, kuma ba karamar koma baya ba ne, domin an duba yadda abinci yake tsada a cikin wannan ƙasa tamu bai kamata ya wannan tsadar ba idan da an noma abin da ake noma ko kuma an bari an yi noman nan.
Me kuke ganin kaman ita gwamnati za ta yi domin manoma su samu walwala?
Abin da za ta yi shine dai ta samu mana da tsaro, wanda shine babban abu. Sannan kuma muna kokarin mu ga cewar mu da gwamnatin mun haɗu an yi clustering manoma, wato maimakon a ƙyale manoma suna aiki ɗaiɗaiku waje daban-daban wanda ya fi kawo matsala da su kansu tsaro a wajen manoman. To maga muna gyara musu waje a haɗa su su dinga yin noma a dunkule a shiya shiya, wanda a cikin su har mun ɗauki wani gabaran koyar da manoma matakai na tsaro. Matakai na tsaro ba wai su ɗau mataki da kansu ba, a su gane yanayi idan wajen ba zai zama waje ne na lafiya ba, ko kuma in suka fahimci wani abu abinda za su iya kare kansu za su iya, in ba za su iya ba kawai za su bar wajen su bar gonakin su gudu ya fara tsira da rai da lafiya tukunna, wanda shine abinda muka fara wannan. Kuma mun rubuta takarda za mu yi a gwamnati akan za mu fara wannan abin da su ma su aiko mana da irin gudunmawarsu, ba wai na ko kuɗi ko na abu ba, na jami'ai da za su koyar da manoma akan wani irin hanyoyi za su bi don gujewa ko kuma gane yanayi idan yanayin nan ba shi da kyau a wannan lokaci.
Miliyoyin manoma ne suka ƙaurace wa mahallansu dalilin rikice-rikice da suka addabe su, yayin da su ma manyan manoma suka watsar da gonakinsu a daji suka natsu a maraya saboda gudun 'yan fashin daji da masu satar mutane su nemi kuɗin fansa. Sakataren kungiyar manoma ta ƙasa Mustapha Muhammad ya ce a yanzu haka ƙananan manoma da ba su da inda za su je su ne suke rungumar ƙaddara, suke noma abin da za su ci da iyalansu.
Kananan manoma ne kawai yanzu suke harkar noman, su shiga daji su yi noma su fito, amma wanda suke yi noma su dan hannu da shuni haka kwata-kwata sun daina noman ba sa yi.
Me yasa suka daina?
Kowa yana tsoro. To shi yasa muke ta tuna muke ta mika kokin mu ga gwamnati, tana da wannan ba dole bane sai banza gyara noma a tabar bangarori da ake irin social investment din nan haka da sauransu a tana da wa'annan manoman a ba su tallafi na social investment program da kamar harkoki na sai irin trader money din nan da sauransu su ma a tana da su baya ga shi wannan anko da ake na shi gwamnatin tarayya na wanda CBN take yi sannan kuma muna ƙara mika kokin mu ga federal minister of agriculture din a ƙara faɗaɗa mana irin gandun manyan gandun daji da suke daji dukkan nan a samu a rarrage su haka za su rage wannan tashin hankali haka da sauransu
shugaban kungiyar manoma a jihar Plateau da John Tindabuye yace yakin dake aukuwa tsakanin kasashen Russia da Ukraine ya shafi manoman Najeriya a fannoni da dama
wannan dan abin da yake faruwa a Ukraine da mu muna gabe shafe mu ba ya taba fannin noma sosai domin yanzu kin ga ammonia da zuwaran dama daga Russia da su Ukraine yake zuwa
menene ammonia
su sinadarin hadayin taki batun ya sa yanzu kin ga taki yanzu a kasuwa ana 20 da kuma 30 da
kana ganin kamar ina ne gwamnati ita ma za ta shigo domin a kawo saukin takin nan ma manoma
to yanzu dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wani tanadi yadda za a kawo waɗansu sinadaran daga waɗansu kasashe kamar su Canada da sauran ko zai nan tallafa mana a tafiya maganar rashin zaman lafiya yanzu waɗansu wajajen ba a zuwa
To da yake dazu kamun bayanin cewa kun tafi karamar hukumar Basa wanda
mun je Mayango ne ma Mayango masam
inda ake samun wannan tashin hankali wato kun yi yunkuri kenan na hada kan su makiyaya da manoma ta yadda za su gudanar da wannan aikin noma
gaskiya ne mun sani cewa dukkan mu manoma ne da makiyaya amma dalilan da suka shigo na yanzu kin ga ya hada da fannin sata da sauran shi ya ka dalilan abun da muke fuskanta yanzu amma haka hada hannu ana yi zai dan rage wannan abubuwan
gwamnatocin tarayya da na jihohi dai na cewa suna iyakan kokarin su don kawo karshen tashi-tashin hankula a kasar don kowa ya samu yin walwala Kan haka ne gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai yace ya shirya taro don janyo masu zuba jari a harkokin noma da ma'adinai don bunƙasa harkokin noma da kasuwanci da zai ba dimbin matasan jihar ayyukan yi.
Taro ne na gayyatar manya-manyan mutane masu arziki da kamfanoni masu arziki da za su iya zuwa su sa jarin su a jihar Nasarawa. Me da me muka yi ta hanyar dokoki na jiha, me da me muka yi ta hanyar arziki da mutane za su iya samu a wannan jiha. To su ne yaya za a yi su mutanen jiha kansu su samu amfanin waɗannan abubuwa. Ta waɗansu irin hanyoyi za mu iya samu mai yaranmu da suke ƙara makarantu ga su nan da dama an ƙara makarantu ana zaune kace ba aikin yi ba tunanin abin da mutum zai ci yau ko gobe ba hanyar da zai taimaki iyaye da suka yi ta wahalar tura su makarantu su je su samu ilimi su dawo sun je sun yi ilimin sun dawo sun kuma dawo gida sun zama damuwa ga iyaye ba su iya taimako iyayen ne suke ci gaba da iya taimakonsu to waɗannan su ne abubuwan da suka dame mu da ya sa muka kira wannan babban taro irin inda muke gani ake yi a waɗansu wurare a duniya wanda lokacin da nake ma manya-manyan kamfanoni aiki na yi amfani da wannan irin wannan dama na ga abubuwan da nake gani a waɗansu kasashe to abinda nake kokarin ga ko za mu iya kawo jihar Nasarawa kenan ma'anan wannan taro kenan
masana dai na hasashen al'ummar Najeriya kamar na wasu kasashen duniya za su shiga halin karancin abinci idan har hukumomi ba su samar da matakan dahir da za su magance matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
A gaida Zainab Babaji to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ji sanin masoya harkar wasanni a Najeriya don cin murna wa ɗaya daga cikin shahararrun gololi a duniya Emmanuel Okala na cika shekaru 70 a duniya. A takardar taimuna wanda kakakinsa ya gabatar musafir na adishina ya tuna irin gudunmawa da sarrafa da kai da bajinta da Mr. Emmanuel Okala ya bayar wa Najeriya a sa'ilin yana kan ganiyarsa sai kuma batun kwallo da kuma hukunci da aka dauka Musa Sansan Adamu daraktan kula da gasa na hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ya tabbatar wa hukumar kwallon kafar Najeriya NFF cewa kasar Mauritius ta yi nasarar karar da ta shigar akan kasar Sao Tome da Principe, lamarin da ya shafi wasansu na farko na neman tikitin shiga gasar cin kofin Afirka na shekara 2023. Kuma wannan nasarar da ta samu na nufin kasar Mauritius ta samu shiga rukunin A kenan a gasar share fage da za a fara a watan Yunin wannan shekarar. Da wannan sakamako kenan yanzu kasar ta Mauritius za ta hade da kasashen Najeriya da Saliyo da kuma Guinea-Bissau a rukunin A. Sai kuma rahoton da ke bayanin cewa kulob din kwallon kafa ta Juventus ta yi tayin kwantaragin shekaru uku wa Paul Pogba, gabanin barinsa kulob din Manchester United a bazara. Paul Pogba kwantaraginsa da kulob din Manchester United zai kawo ga ƙarshe ne a ƙarshen watan gobe na Yunin wannan shekarar da muke ciki. Shi dai Pogba a da can baya dan kwallon kulob din Juventus ne kafin ya dawo Manchester United a shekarar 2016. Kulob din Juventus ta ce za ta biya Pogba albashin euro miliyan 700,000 a kowane shekara baya ga jerin wasu kudaden na allowance. Sai dai kuma a wata mujiya an ji cewa Paul Pogba yana neman albashin euro miliyan 11 ne a kowane shekara. To a dangane da harkar kwallon kafa kuwa, an danganta tawarkwarewar kwallon kafa Najeriya kan su kurkucewar shugabanci da siyasa da kuma batun nuna bangaranci da kuma addini a harkar. A maimakon a nemi kwarewa, Malam Faruk Yarma, mamallakin kulob din kwallon kafa ta Yarma Light da ke jihar Gombe, ya bayyana hakan a hira ta da shi Taylor Taho.
Tabarbarewan shugabanci ne yake kawo wannan abubuwa din, amma ba daidai bane a ce misali harkan da ya shafi kwallo lalle wanda yake kwarewa ya kamata a dauka ko daga wani kabila yake ko daga wani addini yake kuma daga wani bangare yake na kafa. Matukar ya kware ya dace ya buga kwallo wasu goma sha ɗaya ne za a ɗauko su daga gidanku in sun kai su yawanci Najeriya babu laifi a ɗauko su. Wasu sha ɗaya ne za a ɗauko su daga Gombe ko daga Maiduguri matukar sun kware an san kuma ba kaman su babu laifi a haka. Amma dai muna saka bangaranci muna saka addini muna saka abubuwan da ke kamata kafin harkokinmu na farkon kafa wanda hakan kawo ci ba sai da shi ce mun fahimci cewa kwallon kafa harka ce ta kwarewa da kuma bajinta kamar sauran al'amura.
Malam Faruk Yarma kenan mai mallakar Yarma Light Football Club a garin Gombe da yin tsokaci dangane da abin da ke kawo na kasu wa harkar kwallon kafa a Najeriya. Abdulhamid Muhammad Murna, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden na karban bakuncin shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sweden Magdalena Andersson inda za su tattauna a yau Alhamis a fadar White House game da bukatar su ta shiga kungiyar tsaro ta NATO da goyon bayan Ukraine da kuma tsaron Turai. A ranar Laraba Biden ya yaba da abin da ya kira muhimmiyar shawarar Sweden da Finland bayan da suka gabatar da takardar neman zama membobi a cikin kawayen sojan NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A jamhuriyar Niger, gwamnan jihar Maradi ya jagoranci wani biki na kaddamar da allurar rigakafin amai da gudawa wanda ke lakuma rayukan jama'a da dama a nahiyar Afirka ciki har da Niger. Jihar Maradi dai na da tafkuna da gulbi waɗanda ake kyautata zaton amfani da ruwansu na taka rawa wajen yaduwar cutar da kwalara a duk shekara.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyarmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.